matasa ya dalakai karbi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi bita ne akan batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo muhawara mai ƙarfi. Ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen shiga tsarin Blue Tick da kuma shawarwari akan yadda matasa, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su ɗauki matakan da suka dace don sauya alƙiblar yanayin amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace tsakanin matasa a Najeriya. To bari mu fara da buɗe shafin ababen da aka fara gani da tsarin samun kuɗaɗen shiga ga masu amfani da dandalin Twitter da kuma matakan da ya kamata a fara ɗauka daga bakin fitaccen mai amfani da dandalin Twitter kuma tsohon ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PRP a jihar Kano, Malam Salihu Tanko ya Kasai, wanda aka fi sani da Dawusu a Twitter.
To tabbas wannan kuɗi na Elon Musk, wato kuɗin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa. Gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an ƙara jefa mu cikin wata masifar, musamman wanda da suke amfani da kafofin nan domin a san su ko su nemi suna. To da sun yi aikata ma ballanta na yanzu an ce da kuɗi kin ga ayabu sai inda hali yayi. Kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba duk domin a samu yayi trending abun domin kuɗin da za su samu yayi yawa. To don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan. Wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na son ya kuɗi ta kowace hanya. Kuma wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne duba da irin halayen da mutane suke fadawa. Wannan annoba ce da ta same mu. Gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya. Na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu, su karatu addini da na boko, su san cewa rayuwar nan ta canza, dole sai ka tsaya da kafarka. Sannan kuma sai malamai sun ci gaba da tsawatarwa, musamman malaman mu na addini, ana tunatar da mutane cewa fa bayan duniya akwai lahira. Waɗannan abubuwa gaskiya suna da muhimmanci. Wala Allah in aka ɗau wannan hanyar za a iya samun biyan bukata. Mu da muke kan Twitter muke ganin abubuwan da ake Elon Musk, gaskiya ya hukata mutane da wannan kuɗi da ya shigo da shi. Kuma gaskiya abu ne da nan gaba ina gama taɓarɓarewar su ta fara kaiwa idan ba a tashi tsaye ba.
Yanzu kuma bari mu leƙa babin tattaunawa akan ƙa'idojin da ya kamata mutum ya bi kafin ya fara samun kuɗaɗen shiga daga tallace-tallace a Twitter daga bakin matashi mai amfani da dandalin.
Sunana Abubakar Sadiq Muhammad, wanda aka fi sani da Sarki Sultan a manhaja ta Twitter. Kaman yanda CEO na Twitter ya fitar da sanarwa akan me da me mutum yake bukata kafin a Twitter ya zamanto ana biyan sa as ad revenue kenan. Na farko zaka samu mabiya akalla kasu yi kasa da 500. Sannan abu na biyu shine zai kasance kana active a Twitter, wato kana da impression engagement na mutane miliyan 5, wanda da miliyan 15 ne da ya ga mutane ba su iya hadawa sai ya sassautata. Kuma impression miliyan 5 ɗin nan zai kasance sai ka hada shi ne within wata uku, saboda ya nuna cewa kana active. Ba wai dole sai a cikin wata ukun ba, a kwana 5 ko kwana 10 tweet kwaya ɗaya zaka iya ya samu wannan impression miliyan 5 in ya tafi viral. So koda tweet ɗin nan ne kwaya ɗaya kai ya tafi viral ka samu more than wannan 5 million ɗin, zai yi verify naka. Sannan abu na uku shine akwai Twitter subscription da ake yi yanzu, wanda subscription na wata shine 3,600, wanda in ka je biya zaka biya almost 4,000 something saboda card charges. Na biyu kuma subscription din na shekara shine 43,000 da yan kai har da charges, shine wannan blue tick din da mutane ke yi. So idan ka ci coin nan a idoji da na lissafa zamanto an tantance ka kan cewa zaka yi earning ad revenue.
To Sultan, ina maganar yadda masu amfani da Twitter ke neman impressions,
yanda mutanen mu suke neman impression din ko ta halin kaka, yake halal yake haram kenan. Sukan bi hanya ta kowane iri yanda za su ga mutane sun ta magana ko ta yaya ne yanda za su samu attention na mutane a kasan tuna su, wanda ni a ganina bai kamata ba. Matsayin ka na musulmi kana da boundaries, kuma duk wanda yake da ilimi na addini daidai gwargwado ya san cewa duk wani abun da ka yi shi walau a social media ne walau a zahiri tabbas sai Allah ya tambaye ka. Sannan kuma idan mutum yau ya fito yana ta faɗakarwa a social media ba ma Twitter ba, yana cewa kaza bai dace ba, kaza ya dace, to zaka ga mutane suna yana gudun page din shi da sauran su da ga duk irin wayannan abubuwan suna faruwa sai sa mutane da yawa instead of su dinga fadakarwan sai suka dauka a'a tunda idan mun fadakar ba a ji bari mu zo mu yi abin da mutane za su zo su zage mu sai mu samu wannan impression din yawancin wayanda suke irin wayannan abubuwan zaka duba ka gani ba wai ba su da ilimin bane yawancin su suna da ilimin ne amma kuma social media ce ta rude su sai kuma abu na uku wanda shine muhalli shi shine rashin content wato ba mu da content creators a arewa yawanci idan ka ga mutun ya zama influencer ko ya zama mutun mai tarin followers to zaka ga yawanci zage-zage ne ko kuma wani dai abu ne ya faru wanda idan ka bi abun zaka ga ko an ci mai mutunci ne yasa sai aka zo aka san shi ya daukaka ko kuma shi ya ci ma wani mutunci to sai sa zaka ga abun yana zuwa kawai zaka ga an ci ga influencers na social media amma su kansu wasu ba san ciwon kansu ba ballantana su san me ke damun mutane
yanzu a matsayin ka na matashi waɗanne matakai kake dauka don wayar da kan ɗan uwanka matasa
mukan yi hosting space mu tattauna irin matsalolin nan hatta kai ga cewa ma yanzu ana shirye-shiryen bude kaman wata kungiya ce na wayan wa mutanen mu da kai ba ma dole sai akan manhaja ta Twitter ba za a bi kaman kananan kannan mu da suke tasowa wa'inda ba su fara zurfi akan social media ba su za mu dinga bin su irin makarantu haka muna wayan musu da kai akan cewa ga yanda za ku yi amfani da social media ku ta hanyar da ta dace kuma muna kira ga gwamnati akan cewa ta yi involving akan harka ta media sosai
menene shawarar ka ga gwamnati da sauran masu ba da tsaki
Allah ya albarkaci Najeriya da karfin social media sannan kuma a shawarci gwamnati idan da dama za su iya kwasan wayannan influencers din su samu musu koda contract ne na aiki da gwamnati kan cewa muna son ku dinga yadawa mabiyanku abubuwan da su ne za su taimaki kasa ba wai ku dinga hassala a Twitter ne kawai wani yana zaune zai ce ya kamata a yi zanga-zanga sai mutane su ce eh ya kamata shikenan gobe sai ga mutane a titi so gwamnati tana da wannan daman da za ta yi involving idan ta jawo matasan da suke da fada a social media za ta iya magance duk wayannan abubuwa
to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama
kai kayan bata nan bata sake ba me yasa alqur'ani ba kai